إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ذو مدينة نادى هكرا دبو ديا دا دري هدو دا أربعين دبيو وان ديزو ديلي دا عشرين دا هدو قوات هدو أجريغوريان كالندا دبو بيو دا أين هماتو 21 dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyati wanda idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin suratul Ma'ida kuma mun kwana a number aya ta 27 zamu tashi kan number aya ta 28 kafin haka akwai tambayoyi guda biyu da zamu amsa wannan take cewa assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya malam mace ce ta mutu ana binta azumi yaranta kuma kanana ne basu kai yin azumi ba shin kannanta za su biya mata ko kuma za a bari sai ƴaƴan sun girma su ne za su biya mata a sha ruwa lafiya Allah ya saka da alheri to a ka'idar musulunci shi azumi idan an biyo mutum ya danganta daga yanayin yadda aka biyo shi idan misali an biyo ta azumi sakamakon rashin lafiya ko wani abu makamancin haka to abu na farko da ake dubawa shin ta samu damar ramawa sai kuma ta ita rama ta yi sakaci da ramawar har ta rasu bata biya ba ko bata rama ba idan wannan ne shine wasu malamai suke ganin cewa lalle za a biya mata amma idan misali ya zamanto wato rashin lafiyar ta rike ta har zuwa lokacin rasuwarta bata samu dama da sukunin samun lafiyar da za ta rama azumin ba har Allah ya dauki rayuwarta to anan gaba daya totally malamai suka ce ba za a biya mata wannan azumi ba saboda ba ganganci ta yi ba ba kuma sakaci ta yi ba ba rashin mai da hankali ta yi akan wannan ibada ta azumi ba da haka ba za a biya mata ba to sannan suka ce idan an yarda yanayin da mace ta fada ko mutum ya fada za a biya masa azumi to waye ne zai biya masa to shine da anan malamai suka ce sama anhu waliyuhu waliyin sa yayi masa azumi to me ake nufi da sama anhu waliyuhu to shine wasu suka ce ƴaƴa ake nufi wasu suka ce iyaye ake nufi wasu suka ce kanni ko yayu ake nufi ala ayi halin malamai suka ce dukkanin mutumin da zai iya ko ya ci gadonka ko kuma yana daga cikin danginka na jini to zai iya ainihin wato biya maka azumi don haka anan ba za a ce idan misali ana bin mutum azumi kuma ya kamata ya biya a ce sai an jira ƴaƴansa sun biya masa ba idan akwai wasu a cikin dangi waɗanda sun kai su yi azumi to suna iya yi waɗannan mutanen ƙanne ne ko yayu ne ko wani a makamancin haka magana ta uku akwai sabanin malamai dangane da biyan azumin Ramadan dangane da biyan azumin Ramadan domin hadisin da yazo yake magana akan a biya azumi shi yana magana ne akan hadis abin nan azumin bakance don wata mata ne ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mahaifiyarta ta rasu amma da azumin bakance akan ta, shin za a biya mata? Sai annabi yace, yanzu inda mahaifiyarki ana binta bashin kuɗi, sai ta kwanta ta rasu, shin za ku biya mata wannan kuɗi da ake binta bashi ko ba za ku biya mata ba? Sai wannan mata ta ce wa manzon Allah, a dole ne a biya mata. Sai annabi yace, to fa dainullahi ahqqu an yuqda, ashe kenan bashin da Allah ke bin dan adam shi yafi cancanta a biya, ba bashin dan adam da dan adam ba. To sai malamin suke cewa wannan tunda akan azumin bakance ne, ba a faɗa haka akan azumin Ramadan ba. To matukar mutum ya rasu da wani azumi a kansa na Ramadan bai biya ba, to kawai a ta nema masa gafarar Ubangiji ba lalle ba ne sai an biya masa. Wannan fatawa ce daga cikin fatawoyin wasu malamai karkashin wancan hadisi da muka bayyana. Wallahu ta'ala a'lamu, Allah ya mana gafara baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam mutum ne yake so ya yi sauka na Alkur'ani a wannan wata mai albarka, kuma bai haddace a Kur'ani ba sai izu goma, shin ya mutum zai yi? Tana so ta yi sauka a cikin wannan wata mai alfarma, amma fa ita ba hafizar Alkur'ani ba ce, kwata-kwata haddace take da ita ba ta wuce izu goma ba, to ya za ta yi? To dama ba wajibi ba ne sai mutum ya haddace Alkur'ani sannan zai sauke Alkur'ani, ba a lizunta mana wannan ba. Ma damar kin iya karatun, kina iya budewa ki karanta kamar yadda saura suke yi, shikenan ki bude ki karanta. Fiye sa ma ya halatta idan misali mutum zai yi qiyamul layli kuma ba hafizi ba ne, ya rike kofi na Alkur'ani yana karantawa. Saboda me? Saboda karatun shi ne bukata, ba wai haddar ba. Haddar ita ce babban abin da ake bukata musulmi ya zamanto yana da ita, amma idan ya Allah bai azurta shi cikin mutanen da suka haddace Alkur'ani ba, dan shi ta haddan Alkur'ani bai wace, ba kowa Allah yake bawa ba. Shi yasa Allah ya ce faqara umma tayassara min Alkur'an, ku karanta abin da ya sawwaka muku, ma'ana ba dole sai kun zama hafizai ba. Abinda aka lizumta mun a matsayina na musulmi, kuma aka lizumta miki a matsayinki na musulma, shi ne imani da Alkur'ani, da yarda da dokokinsa, da amincewa da duk abin da Kur'anin ya zo da shi. Amma ba a lizumta mana lalle sai mun haddace shi ba. Da a ce mutum zai haddace Alkur'ani gaba ɗaya, amma ya zamanto akwai wata aya kwaya ɗaya da bai yarda da ita ba, to wannan babu abin da Qur'ani ya amfanar masa. Amma da a ce ba shi da haddar ko aya guda ɗaya ta Alkur'ani, amma duk abin da Qur'ani ya zo da shi na sako ya yarda da shi, to wannan shi ne wanda ya mora Alkur'ani. Saboda haka babbar bukata shi ne fahimtar Qur'anin da imani da shi da yarda da abin da ya zo a cikinsa. Wannan shi ne babbar bukata. Idan hadda ta samu, to an ƙara samun mazar ƙwaila kan mazar ƙwaila, wai daɗi kan daɗi, kunama ta harbi gyambo, ma'ana an ƙara samun wani daɗin bayan wannan daɗin, haka ake bukata. Amma idan ba a samu wannan ba, to aƙalla dai ya zama mutum ya yarda da Qur'anin, kuma yana bibiya, yana karantawa, yana fahimtar wani abubuwa daga cikinsa. Ki saka kanki cikin wanda suke ƙoƙarin fahimtar Qur'ani, ko da kuwa a ce ba ki haddace ba, Allah ya ɗauki rayuwarki a matsayin ɗalibar Qur'ani, to kin yi rabubewar Allah. Asara ce babba a ce mace tana zaune ba ta ƙoƙarin hadda ko daidai da aya ɗaya, aya biyu, aya biyar, aya goma, ta zauna kawai tsakaninta da Qur'ani sai idan Ramadan ya zo, za ta zo ta ji tafsiri, sannan za ta fita a yi tarawihi da tahajjud da ita. Ana gama Ramadan, to ta wance kalar da Qur'ani kenan, sai kuma baɗin Allah ya kai mu. Wannan mummunar asara ce. Saboda haka ku saka kanku cikin karatu da fahimtar hadda na Alkur'ani har zuwa lokacin da Allah zai ɗauki rayuwarku. Kwanan nan naga wata makaranta a Kano ta yi bikin yaye wata ɗaliba shekararta 85 ta haddace Alkur'ani, wata tsohuwa mala. Wallahi aka ɗora hotunanta da kyautar da makarantar ta yi mata, da kofin Alkur'ani, da adadin shekarunta shekara 85 ta haddace Alkur'ani. Nan nan ga adaran ma a makarantar su Malam Ibrahim, makarantar Daha, kwanakin baya sun yi saukar Qur'ani akwai wata mata ta kai ina ga ita ma shekara 60 da wani abu ko 70 addar ma'ajin Gombe ne ita ma'ajin Gombe in kin san ma'ajin Gombe to addar shi ne ta kai kusan shekara 70 ita ma an yaye ta ta haddace alqur'ani ashe shegantaka ce ƙarya ne a ce mace wai ba za ta iya karatu ba amma aikin iya sangaya ko baki iya sangaya ba kin iya waƙoƙin Hamisu Breaker ko baki iya ba kin iya na inuwa ne ko nura m inuwa ne to duk kin iya wannan amma Qur'ani ne saboda kin renawa Allah hankali kin renawa musulunci hankali ko shine ke cewa ba za ki iya karantawa ba to wallahi ku shiga taitayin ku dangane da wannan rayuwar ki tsaya ki yi wa kanki aiki kafin kiyama ta zo ta tashi miki baki san komai na addinin ki ba wannan shine shawarar da muke baiwa mata saboda haka baiwar Allah tunda kina da haddar izu 10 ki gode wa Allah wata yanzu ko ta aya 10 ba ta da hi kuma ba ta damu ba kuma sannan kina kwadayin ki karanta Qur'ani ki haddace ki sauke shi a Ramadan ki gode wa Allah wata yanzu tunda Ramadan din ya shigo har yau ba ta daga Qur'ani ta karanta ba kuma ba abin da ya dame ta to ke ki gode wa Allah da har kina da haddar izu 10 kuma kina yunkurin ya za a yi ki samu ki sauke Qur'ani a cikin wannan wata wannan ba karamin alheri bane wanda duk bata damu da wannan ba to tana cikin matsala sannan Qur'ani ana karance shi a haddace a sauke shi kada ya gaza kwana 3 domin annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace duk mutumin da ya karanci Qur'ani tun daga Baqara hannasi ko tun daga Fatiha hannasi a kasa da kwana 3 to bai san me ya karanta ba haka manzon Allah ya ce saboda zai dinga karatun buri-buri hakan nan babu bawa wato harufa da kuma ka'idoji na qira'a haƙoƙinsu saboda haka idan mace ta yi sauka ɗaya a Ramadana ta yi daidai in ta yi biyu in ta yi uku in ta yi biyar amma dai kar ki sa a ranki cewa kullum sai kin sauke ko kuma a kowanne kwana biyu za ki sauke aƙalla a kowanne kwana 3 kin ga kafin Ramadana ya fita aƙalla za ki yi sauka 15 kenan ko to wannan shine abin da ake bukata sauka 10 ne ko sauka 10 afwan jazakumullahu khaira za ce sauka 10 to muna addu'a Allah ya bamu haddan alqur'ani da mu da ƴaƴanmu da matanmu da dukkanin wanda muke tare da su Allah ya azurta mu da wannan karatu na wannan littafi Allah ya sa mu dace kamar yadda muka faɗa mun kwana a number aya ta 27 za mu sake tashi kan number aya ta 28 alaramma mai Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من
Allah subhanahu wa ta'ala yace watlu alaihim karanta musu naba'a ibnai adama bil haqq labarin ƴaƴan annabi adamu nan guda biyu karanta musu wannan labari bil haqqi da gaskiya in qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wata sadaka in aka ce qurban ana nufin mutum ya gabatar da wani aikin alheri da nufin kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala min qarraba yuqarribu qurbanan wato abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah Allah ya yarda da kai Allah madaukakin sarki ya maka falala ya maka rahama ya gafarta maka to kamar yanda muka faɗa jiya su a wancan zamani ba wani miskini za a dauka a bawa ba dan a lokacin ba kowa a duniya sai su kadai to abinda suke yi shine idan mutun yana so yayi sadakar ya gana Allah ya karba sai ya dauki wannan sadaka din sai ya je ya kai ta kan wani falalan dutse ko ya je samu wani fili shararre sai ya ajiye ta a gurin idan ya ajiye ta a gurin idan wuta ta sako ta cinye abin daga sama to alama ce da take nuna wannan sadakar tasa da wannan alherin nasa Allah ya karba idan kuwa ya ajje ki kwana ɗaya kwana biyu kwana uku yana zuwa yana dubawa yana ganin sa yadda ya bar shi ba abin da ya taba shi to alama ce da take nuna Allah bai karbi wannan abin da yayi na sadaka ko na kyauta ba to ɗaya daga cikin su kamar yadda muka faɗa jiya shi sai tahi sai zabi babban rago daga cikin manya-manyan kayan noman sa ko kayan kiwon sa wato ya zabi rago ko saniya inji wasu malamai yaje ya ajiye ta a wani falalan dutse washe gari kawai yana dawowa sai zo samu wuta ta sako ta cinye wannan saniya sai gane Allah ya karbi wannan sadakar tasa shi kuma ɗayan sai yayi noma ya samu amfani mai yawa da ya gyara amfanin gonar sai ya ware mai kyau sai ya ware mara kyau to sai da yabi wannan mara kyawun sai ya je sai ya kai a matsayin yana neman kusanci da Allah sai ya je kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya gaba abin da ya samu wannan abu daga nan sai ya gane Allah bai karɓi wannan sadakar tashi ba ina fata an fahimta to wannan ta sa sai hasada ta kama shi cewa za a yi wancan ƙanin nasa ya gabatar da aikin alheri Allah ya karɓa shi kuma ya zo ya gabatar a matsayinsa na yaya Allah ya ƙi karɓa to wannan dalilin sai ya sa hasada ta ainihin wato kama shi qala sai yace la aqatulannaka tunda dai har ka gabatar da sadaka aka karba ni na gabatar ba a karba ba wallahi sai na kashe ka domin wannan lamul qasam ne na rantsi da Allah sai na kashe ka qala sai shi kanin yace wa yayan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina sani dai kawai Allah yana karbar sadaka ne yana karbar wani abu na neman kusanci da shi ne ga wanda suka yi tsakaninsu da Allah kuma suke da tsoron Allah ma'ana duk abin da zaki yi ko zaka yi a matsayinka na musulmi ka sa ikhlasi a ranka kuma ka ɗauki abu mai kyau ka bawa Allah an gane magana da kyau ko domin yanzu idan kuka lura a cikin magana da muka faɗa shi wannan yayan yayi sadakar shi ma amma matsalar da ya samu shi ne ya dauki sadakar amfanin gona mara kyau sai bawa Allah yasa Allah yace wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ganiyyun hamid Allah yace wala tayammamul khabitha kar idan za ku yi sadaka ku nemi wanda ya lalace idan amfanin gona ne ko shinkafa ce he kinga ta fara fusa ko kuma gero ne he kinga ya fara zama gari ko madara ne he an ga ta ɓaci in an zuba ta a cikin shayi tana yin wani wani kunu-kunu hakan nan da wani gari-gari da wani kwaya-kwaya a cikin ruwan shayi sannan sai a dauka sai a sadaukar da ita idan riga ce sai ta fashe ta baya idan zani ne sai an ga ya kode ya kai nika ko ya gama kaiwa nika sannan sai a dauka sai a bawa wani in shadda ce haka in ma menene Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna kar ku nufaci bacacce lalacacce wanda ya baci ya lalace a ce a cikin sa kuma za ku yi sadaka walastum bi akhidhihi Allah ya ce kuma kanku idan an ba ku irin wannan a matsayin sadaka da a ce ku ne masu karbar sadakar sai aka ba ku irin wannan to ba za ku karba ba illa an tugmidu fihi face da rintsewar idanu bi ma'ana za dai ku karba dan kar wanda ya ba ku ya ce kun masa wulakanci kun ki karba amma dai a zuciyarku ba ku ji dadin karba ba ko ba ku ji dadin ba ku wannan abun ba Allah ya ce wa alamu anna Allah ghaniyun ku sani Allah mawadaci ne yafi karfin ka dauki banzan abu shashashan abu shirmamman abu ka bashi hamidun kuma abun godiya ne shi Allah ya kamata tunda ya maka falala ka gode masa ta hanyar bada abin da yake mai kyau an gane magana da kyau ko shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi irin nau'in sadakar da za a bayar yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun nagarta ko kuma samun abin da kuke so a gurin Allah ba har sai kun samu abin da kuke so kuna kaunarsa shaddan nan kina santa a tamfa English works din nan kina santa wannan dinkin da aka yi miki kina jin dadin saka shi kawai sai ga wata mabukaciya ta zo sai ki dauko ta ki fesa mata turare dama a wanke take a goge sai ki saka a leda ki ce baiwar Allah ga wannan wallahi ina son wannan kayan da ke gani amma saboda ina neman yardar Allah na baki ni kyauta ko sadaka Allah ya ce wallahi ba za ku taba samun abin da yake hannuna ba sai kun yi haka to bai kamata a ce idan mutum zai yi sadaka ko kyauta ya ainihin wato ya abin da abin nan ba yanzu dai gahi nan sabil ake nema wata sai ta tona ta tona ta nemo yan biyar biyar ko yan goma ya gaggu fatattakakku wanda aka sa gam aka lillike sannan sai ta zara sai ta watsawa yan hizba a cikin roba ko to Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu indai da irin wannan ne ke bukatar bala'in da ke ciki Allah ya yi miki to ka lalle zaki jima cikin bala'i Allah ya sauke wannan shine saboda haka shi wannan dana annabi Adam shi yayan sai nemi mummunan abu sai je kaiwa Allah a matsayin qurban abin da yake neman kusanci da shi a gurin Allah sai Allah ya ki karba to wannan shine abin da ya faru to da ya faru haka ta faru sai hassada ta kama shi sai ya ce wa kanin la'aqatulannaka wallahi sai na kashe ka kala sai ya ce masa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina sani dai Allah yana karba ni daga masu tsoron Allah sai dan kanin ya ce masa la in basatta ilayya yadaka litaqatulani idan kai har kana iya shimfida hannunka zuwa gare ni dan ka kashe ni ma ana bibasitini yadiya ilayka li'aqatulaka ni ba zan iya shimfida hannuna gare ka dan in kashe ka ba inni domin ni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron ubangiji na ubangijin halittu baki daya ina tsoron Allah ashe wan ahe tsoron Allah yake hana mutun yin kisa idan kaga mutun yana kashe mutane to ba shi da tsoron Allah ko kuma a ce tsoron Allah sai yayi karanci kwarai da gaske wannan yana daga cikin matsalar da yau muka fada a kasan nan harka ta kashe kashe kuma ba wani abu ne ya jawo illa jahilci da rahin tsoron Allah da rahin sanin addinin Allah da girman Allah amma ba dan haka ba ba yadda za a yi a ce kasar mu ta zamanto kwatar yanka jama'a kwatar yanka mutane da kashe mutane da harbe mutane da sace mutane amma rahin tsoron Allah shi ya jawo mana waɗannan masifu ga baki daya sai ya ce masa inni kanin ya ce wa yayan ni uridu ina nufin an tabu abi ifmi ka koma lahira da zunubi na wa ifmika da zunubinka da ka aikata kafin kashe ni fatakuna min ashabin nari sai ya zama ka zama daga cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimina wannan shine sakamakon azzalumai to sai malamai suka ce da yace inni uridu an atabu abi ifmi ni ina nufin ka koma lahira da zunubin kashe ni wa ifmika da kuma zunubinka da ka dauka wa Allah kafin kashe ni shin ya za a yi musulmi ya sowa kan dan uwansa mummunan abu irin wannan? Musulunci bai koya mana mutum ya sowa dan uwansa mummunan abu ba, bai dace ya ce masa inni uridu, ina nufin ina son an ta bu abi ithmi wa ithmika ba. To sai malamai suka tilastu zuwa ga kaddara la a tsakanin inni din nan, maimakon ya zama inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika, maimakon ya zama haka sai dai ya zama inni la uridu, sai a kaddara la a tsakanin inni da uridu din nan. Inni la uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika, suka ce kwatankwacin haka ne ya faru a cikin suratu Yusuf dangane da baban abunan annabi Yaqub da ‘ya’yansa da suka zo suna masa magana, suka ce kalu tabta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikina. Suka ce to jumlar bai zauna ba idan an fassara ta a haka, suka ce sai dai a kaddara la a tsakanin kalu din nan. Ai kalu la tabta'u tadhkuru Yusufa, ina fata an fahimci magana, hatta takuna haradan aw takuna min alhalikina, to nan ne in zaka fassara to fassara za ta fito karar yadda ya kamata. Amma idan ka batta a kalu tabta'u tadhkuru Yusufa, ka batta a haka, suka ce ba zai dauki ma'ana wacce take ta hakika ta malaman tafsiri ba. An gane magana da kyau ko? Saboda haka anan sai a kaddara inni la uridu, lalle ni bana so, bana nufin, bana fatan, bana kaunar an tabu aka koma lahira bi ithmi da zunubin kashe ni, wa ithmika da kuma zunubin da ka dauka wa Allah kafin kashe ni. An gane magana da kyau ko? Fatakuna min ashabin nari, to anan sai ka zama daga cikin yan wuta idan haka ta faru da kai. Wa dhalika jazaa'uz zalimina, kuma wannan shine sakamakon mutane azzalimai. Allah yace sai ransa ta riya masa, ta kawata masa, ta sawwala masa cewa ya kashe dan kanin nasa. Fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, sai ransa ta riya masa, ransa ta sawwala masa, ransa ta kawata masa, hine tawwa'at ta kawata masa qatla akhihi, akan ya kashe kanin nasa. Fa qatalahu, kuma sai ya kashe dan kanin nasan kuwa. Ka duba duk wannan nasihar da ya masa, da duk wannan fadan da ya masa, da duk nuna masa da ya cewa abun bahi da alaka da wai ni nayi sadaka an karba, kai kai ba a karba ba, ka gyara alakar ka da Allah kawai shine babba, wataƙila na fi ka tsoron Allah ne yasa ni Allah ya karbuna wa, duk wannan nasihar ba ta yi masa amfani ba. Da haka fa qatalahu, sai ya kashe shi. Fa asbaha min alkhasirina, sai ya wayi gari cikin asararru ta baku, domin duk mutumin da ya kisa to karshen asara ta same shi a duniyan nan jama'a, karshen asara ta same shi mutumin da duk ya kashe wani. Allah ya ce fa ba'athallahu ghuraban, sai Allah ya turo hankaka, ya bahathu fil ardi, yana tono a ban kasa. Abin da ya faru lokacin da ya kashe wannan kani nasa, to kuma gawar sai ya rasa ya zai yi da ita, domin a duniya a lokacin ba a taɓa yin kisa ba, ba wanda su kadai ne a duniya, don haka ba wanda ya sanya ake kisa, kuma in an yi kisan ya ake da gawar. Don haka sai ya tsaya ya kurawa gawar ido. A wata ruwaya ma wanda bata inganta ba, aka ce yayi ta kokarin yaron wai ya tashi, bayan ya dake shi ko ya caka masa wani abu ya kashe shi, sai ya zo kuma sun ku ya yana tattaba shi cewa wani tashi mana, tashi mu tafi gida, tashi mu tafi gida, saboda ba san wani abu mai suna mutuwa ba a lokacin. To ya ga dai abun ya gagara, ya gagara tashi, ya ga baya numfashi baya komai, sai ya ce to yanzu ya zai yi da wannan gawa haka. Ya tsaya yana ta tunanin yadda zai yi, to sai Allah ya turo hankaki guda biyu, sai suka zo suka sauka a kusa da shi da gawar kanin nasa, sai suna fada da junansu, wannan ya takalu wannan, wannan ya takalu wannan, har daga karshe dai ɗaya galaba akan ɗaya ya kashe ɗaya. Sai ɗayan da ya kashe ɗayan sai ya fara tonan kasa, san da ya tona ya tona rami mai zurfi, sai ya sa bakinsa minkar ɗinsa, sai ya jawo gawar ɗayan, sai ya sa ta a cikin rami, sai ya sa kafa ya toni kasa ya ja kasa, sai ya rufe gawar. An gane magana da kyau? To shine Allah sai yake gaya mana fa ba'athallahu ghuraban, Allah sai ya turo hankaki guda biyu, ya bahathu fil ardi, wanda yake tono a ban kasa, liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi, dan ya nuna masa ya zai binne gawar dan uwansa. To da yaga abin da ya faru da wannan hankaka, kala sai shi dan, ma'ana yayan wanda ya kashe kanin, yace ya wailata, ya kaito na, a ajastu an akuna mithla hadhal gurabi, yanzu har na gagara in zama kamar kwatankwacin wannan hankaka. Fa uwari sau'ata akhi, in binne gawar dan uwana. Fa asbaha minan nadimina, sai ya wayi gari cikin masu nadama. To malamai suka ce, wace nadama? Shin nadamar gane yadda zai ya binne gawar dan uwan nasa, ko kuma nadamar kisan da yayi? To wasu suka ce, a'a, nadama ce ta ya gagara gane yadda zai binne gawar dan uwansa, don haka yayi nadamar kashe shi tunda ya gagara gane ya zai yi da gawar, har sai da hankaka ya zo wata dabba, wata tsuntsu ta zo ta nuna masa. Wasu malamai suka ce, a'a, yayi nadamar kashe dan uwan, cewa ya za a yi ya kashe dan uwan shi, yayi ta tuba zuwa ga Allah da kuma neman Allah ya yafe masa, shine yayi nadamar kashewa. Kuma wannan shi yafi kamata a jingina masa a matsayinsa na ɗa daga cikin ƴaƴan annabawan Allah. Domin idan aka ce bai nadama ba, bai tuba ba, to yanzu me ake so a ce? Ana so a ce ya koma ga Allah a matsayin mai sako, wanda kuma wannan bai dace ga ɗaya daga cikin ƴaƴan annabawa ba. Sai dai ya fi cancanta a ce ya tuba, abin da ya aikata bai ji daɗinsa ba, bai kuma ji daɗin aikatawa ba, don haka yana tuba ga Allah, yana nadamar aikata wannan abu. To wannan suka ce shi ya fi cancanta a danganta masa. To a ƙarƙashin wannan, sai malamai suka ce, hadisi ya tabbata a cikin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, ma min nafsin tuqtalu zulman, babu wata rai da za a kashe ta a matsayin zalunci, an zalunce ta, illa kana anabin adamil awwal kiflun min damiha, face sai ya kasance akan wannan dan annabi Adamu da ya kashe dan uwansa nan, shi ma yana da wani kaso na zunubin kashe wannan rai. Tun daga wannan rana da aka kashe wannan ɗa, to tun daga wannan rana duk ran da aka kashe, to yana da wani kaso na zunubi wanda Allah maɗaukakin sarki zai bashi, shi wannan ɗa da ya kashe wannan. Sai manzon Allah ya ce, li annahu awwalu man sanna al-qatla, domin shi ne farkon mutumin da ya sunnanta kisa a doron ƙasa. To dama sunna guda biyu ne, akwai mummunar sunna, akwai kyakkyawar sunna. Da annabi yake cewa, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama, mutumin da ya kawo wa mutane wani abu wanda yake dama akwai shi a musulunci, amma sun yi wasa da shi, sai ya jaddada musu, ya inganta musu, to yana da menene? Yana da ainihin wato lada a gurin Allah, dangane da ingantawar da kuma duk wanda ya inganta wannan aikin nasa. Sai annabi ya sake cewa, man sanna fil islami sunnatan sayya, haka kuma wanda duk ya sunnanta mummunar sunna a cikin musulunci, falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama. To akwai tambihi guda biyu zuwa uku da nake so zan yi akan wannan gaba. Gaba ta farko shine irin yadda kisan kai ya zama ruwan dare yanzu a kasar mu, kuma zan karkatar da akalar magana ta zuwa ga kisan kan da ya shafi mata, domin wani irin zamani muke ciki a yau, irin zamanin da da an san mace da tsoro da shakka, ya kai matakin da kaza idan za ta mutu a gidan Bahaushe Bafulatani, in dai babu namiji a gidan, haka ne ko ba haka ba, to ƙarshen ta sai dai wannan kazar ko wannan tinkir ko wannan ragon ya mutu. Babu matar gida ko ƴar gida da za ta iya ɗaukar wuƙa ta menene ta yanka, saboda tsoro da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi mata da shi, irin tsoron da hatta dabba wannan ba sa iya tumfarata da nufin kashe ta ko kuma yanka ta. To amma wannan tsoro abin Allah wadare yau ya faɗi ko ya tashi daga cikin mata. Yanzu ba wai maganar idan kaza ko akuya za ta mutu mace ta ɗauki wuƙa ta yanka ta ba, a'a yanzu mace ne take iya daukar wuka ta daba wa mijinta yana bacci saboda zai kara mata kishiya haka ne mace ne take daukar wuka ta kama gaban mijinta ta yanke shi mace ne take daukar wuka ta kama dan kishiyarta ta yanka shi mace ne take daukar wuka ta kama kishiyarta ko abokiyar zamanta ta yanka ta wannan na tabbata in zamu sa wasu a cikin ku su tashi su bada labarin abubuwan da suka sani na faruwar irin waɗannan da abubuwan da suka gani a social media na abubuwan da suka faru a wannan ƙasa wallahi tallahi na tabbata cewa iya shi kadai ya ihe mu tafsirin yau haka ne ko ba haka ba to me ya faru shine imani yayi karanci a cikin mata ba nesa kuke ba da Maryam Sanda wanda kusan labarin ta hiya huba zuwa a ƙasar nan wanda a dalilin mijinta zai mata kishiya ko wani makamancin haka ta sa wuka ta kashe shi wanda ana na ana ta tafka shari'ar ta da ita da mijinta a Abuja wanda kwanakin baya an yanke mata hukuncin kisa cewa lalle tunda ta kashe mijinta ita ma za a kashe ta amma Amnesty International da kungiyar Human Rights da wane ne suka zo suka higa suka ce basu ga dalilin da zai sa a kashe Maryam Sanda ba bayan ita an samu maganganu da yawa akwai matar da ta dauki dan kishiyarta ta samu ramin rigzabuwa inda ake tara ruwa ta dauki yaron garansa ta budar zabuwa ta danna shi a ciki ta jawo ta rufe aka nemi yaro kwana biyu uku hudu biyar sama da ƙasa aka rasa shi sai daga baya aka ji wari na tahi aka gane ta cikin rijiyar rizabuwa ne wani yake fitowa ana buɗe rijiyar rizabuwa kawai sai ga yaro ya kumbura suntum yayo saman ruwa yanzu a cikin mata ake samun wannan tsiyar a cikin mata ake samun wannan akwai matar da ta dauki dan kishiyarta dan abokiyar zamanta yadda ake sa tattasai da tumatiri da attaruhu da albasa a turmi a kirba su haka ta dauki wannan yaro ta saka a cikin turmi ta dauki tabarya ta zabga mishi an samu wannan a cikin matan Hausa Fulani musulmi kwanan nan wata yarinya a Katsina aka auro ta daga garin Mina ita ce jihar Niger ko aka auro ta zuwa Katsina yarinya ce kwata-kwata yar shekara 18 ina jin in ban manta ba zuwa 22 wannan tsakanin aka auro ta kishiyarta suka kulle gida da ita da kannanta suka dauki tabarya suka dinga rafka mata suna dukanta suna cikin dukanta ta samu dama ta dauki waya suna rafka mata tabarya tana kiran yan uwanta a jihar Niger tana ce musu ga sunan za su kashe ni ga sunan suna duka na za su kashe ni iya abinda suka ji kenan daga nan ba su kara jin muryarta ba sai a lahira suka sa tabarya suka yi mata dukan tsiya suka faffasa ta suka kashe ta wannan shine yanzu abin da ke faruwa a cikin mata na kashe ƴaƴan abokan zaman su da kuma menene da kuma kashe matan da aka auro da nufin abokan zama da kuma kashe mazajen su a wasu lokuta idan suka yunkura za su ainihin wato ƙara abokiyar zama ko wani makamancin haka to ni abin da yake bani takaice yake bani mamaki yake kuma bani haushi shine kamar yadda na faɗa mata da aka san su da tsoron ɗaukar makami su yanka dabba don Allah ya fi wannan tsoron ya fita a cikin su har ya kai tana iya ɗaukar makami ta daba wa mijinta ko ƴar uwarta wannan abin takaici ne kwarai da gaske abin takaici ne kwarai da gaske har ta kai matakin da wannan abin kamar ya zama wata sunna da aka sunnanta a ƙasar nan ko a garin nan an samu mata da yawa da suka yi yunkurin kashe mazajensu wata ta daba wa mijinta wuka har uwar hanjinsa sanda ta fito Allah ya taimaka da wannan yankan da ta yi masa ya samu dama ya yunkura ya rike hannunta ya buga ta da jikin gini ta faɗi ta suma ya fito yana rike da cikinsa hanjinsa a waje yana kuka aka yi tangire-gire da shi aka tafi da shi asibiti yanzu maganar da nake muku yana medical center yana jinya an samu irin wannan a garin nan ba a wani guri ba to wannan bala'i da me yake kama ya za a yi a ce zuciyar mutum ta kekashe ya dauki makami ya kashe dan uwan shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la zawalud dunya duniya ta gushe gaba daya a nemi komai a rasa ahwanu inda Allah yafi sauki a gurin Allah min qatilil mu'mini sama da a kashe mu'mini guda daya manzon Allah ya kalli Ka'aba ko in ce sayyidina Umar ya kalli Ka'aba yace ke kuwa dakin Ka'aba akwai daraja akwai kima akwai mutunci yace ba dan naji manzon Allah ya ce mutun yazo ya samu diga ya fara rushe ki ya fi masa sauki sama da ya dauki makami ya kashe dan uwansa musulmi ba manzon Allah ya faɗi wannan ka dauki diga ka je yanzu ko masallacin nan aka ga ka dauki diga kana rushe shi ai za a ce kai mutumin banza ne ko ko ba haka bane to bar ta da dakin Allah Ka'aba ka dauki diga ka je kana rusa Ka'aba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace ya fi sauki a gurin ka sama da ka dauki makami ka je ka kashe mumini to amma yau an wayi gari da yawa daga cikin mata ba abin da ya dame su dangane da wannan mas'ala suna nan suna ta antayo abubuwan barna tsakanin su da abokan zaman su dangane da rayuwar su saboda haka wallahi ku shiga taitayin ku kuma shiga hayyacin ku dangane da mu'amala da zamantakewa da kuke da junan ku wata ta sa guba a cikin abinci miji ya ci ya mutu ko ƴaƴan kishiya su ci su mutu akwai matar da aka kama a Kano ta sa fauzin a cikin abinci ƴaƴan kishiyar ta guda tara duk suka ci mutum ɗaya ne ya tsira a cikin su da ƙyar su tara duk guda takwas sun mutu sai ƙwaya ɗaya yana kumfan baki aka ɗauke shi aka yi asibiti da ƙyar bayan sati ɗaya ko sati biyu aka ceto rayuwar shi amma sauran guda takwas gaba ɗayan da kisan a fesa wa kiyashi ko tururuwa ko sauro shantos haka gaba ɗaya ta fesa musu guba ta kashe su me kake ke nema a duniya me yake nema a duniya me zaki samu akan miji wai mace ta zo ta yi wannan kuma daga ƙarshe ta yi wannan ɗin mijin shi kuma ya ga cewa tunda har ta kashe masa ƴaƴa shi ma kashe shi za ta iya yi dan haka shi ma ya ce ba zai zauna da ita ba ya faru ko bai faru ba ya faru nan nan Kumo jama'a wannan abin bai kai shekara ba a nan garin Kumo akwai matar da mijinsu a taɓa yake yi bara a lockdown ɗin nan da aka yi wannan matsalan corona da ta tarwatsa mutane hatta tafsiri ba a yi shi ba mijin sai ya ga cewa tunda yanzu babu zirga-zirgar a taɓa an yi lockdown sai ya ɗauki matarsa ɗayar ta garin nan sai mai da ita ina Kumo inda ɗaya matarsa take ya ce to ya fi mara sauƙi tunda yanzu ba zirga-zirga ku duba fa mijin ba wani abu yake da shi ba don a caɓe yake yi don Allah mutumin da sai ya zura da wani da gudu ya sauƙe a bahi naira 50 ko 70 don Allah me yake da shi a duniya ba abin da yake da shi haka ne ko ba haka ba a nan Kumo true life story wasu ku na san sun san wannan labarin ya ɗauki wannan matan nasa ta nan ya kai ta Kumo a kan su zauna ya samu sauƙin zirga-zirga tsakanin Gombe da Kumo me ya faru wannan mata kishiyar uwar gidan amaryar tana kwanta tana bacci ta ɗauki wuƙa ta je ta danne ta ta yanka ta na rantse muku da Allah sannan kuma saboda tsabar munafurci da ta yanka ta he ta fito sai ta kulle gidan sai ta tafi makwabta sai ta sake dawowa kuma sai ta shiga sai kuma ta fito da gudu tana kwalala tana ihu cewa an yanka mata yar uwa ashe shigarta da fitarta da duk zirga-zirgan da take yi akwai wani ko kafinta ne ko mai sai da attaruhu da tumatir ne ko wane ne yana kallon duk abin da ya faru a cikin gidan a kofar gidan don haka da ta yi kwalala jami'an tsaro suka zo yace a ba wata maganar kwalala ku binciki wannan domin ni dinnan anan nake wuni tun daga safa har dare babu wani wanda naga ya shiga cikin gidan nan in ba ita ba dan haka ku tuhume ta da bincike ya bincike tace gaskiyar magana ita ne ta yanka ta tace ita ne ta yanka ta wallahi kar ma a tsaya bata lokaci amma ta yi nadama nadamar banza to wallahi ku ji tsoron Allah akwai munafukai da yawa a cikin ku munafurci iri-iri munafurcin kisan kai da kishin ƴaƴan kishiya akwai wanda ba wai kisa ce ba amma tana azabtar da abokiyar zamanta kuma tana azabtar da ƴaƴanta ita bata kai ga kisa ba amma tana dandana musu mugunyar azaba da duka da hana abinci da sauransu zaki gaya wa Allah kuma ke ma zaki mutu ki bar ƴaƴa ko kuma akan idonki Allah ya nuna miki wanda zai dauka wa wadancan fansa wallahi kina ji kina gani ba yadda kika iya akwai wanda suke wannan su ba kisa suka yi ba amma mugaye ne na yankan shakku suna azabtar da abokan zama suna azabtar da ƴaƴan abokan zama akwai wacce munafurcinta munafurci ne na sabo na zina ga ta dai matar aure amma mazinaciya ce muguwa ce azzaluma ce algunguma ce akwai wanda take wannan akwai wacce tana nan barauniya ce mijinta ya yadda da ita yana barin kudadansa da al'amuransa galala a gusa da ita ita kuma tana amfani da damar yarda da mijinta yayi da ita tana cutar da shi tana zalunta shi akwai mai diban kayan abinci idan mijin ya kawo ta kai shago a bata kuɗi ni na yi jojin case irin wannan sun fi guda biyar a kama mace red handed ta ɗauki kayan abinci ledojin taliya ko ledojin magi ta kai shagon makwabta ta je a bata kuɗin mijin ya sayo don ta ci ita da ƴaƴanta amma ta ɗauka ta je ta sayar don ta biya buƙatu zaki jawabi a gaban Allah zaki jawabi a gaban Allah saboda haka wallahi duk waɗannan halaye da waɗannan ɗabi'u da kuke ƙoƙarin aiwatarwa a rayuwarku wallahi Allah yana nan yana jira kuma zai ɗauki mataki akan kowa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani kisa da za a yi face dan annabi Adamu da ya kashe wancan kanin nasa to yana da zunubi to kuma sai malamai suka ce wannan sai ya nuna ashe duk abin da ka sunnanta wa mutane to kana da zunubi a kansa yanzu waɗannan ƴan wasan Hausa da suka zo suna cewa wai tarbiya suke koyarwa sannan kuka biye musu kuke ta kallon su shiga irin tasu kuke yi dunkuna irin nasu kuke yi zamantakewa irin tasu kuke yi ado da kwalliya irin nasu kuke yi yanzu an kai matakin wasu magana ma tana kwaikwayon maganar Zainab Boot ko wata yanayin tafiya tana kwaikwayon tafiyar Aishatu Tsamiya haka ne wata yanayin mu'amala da zamantakewarta tana kwaikwayon Rahama Sadau to wallahi waɗannan abubuwan da aka sunnanta muku kuma kuka kankame kuna koyi da shi kun ki ku yi koyi da matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi wallahi kuna da matsala kuma za ku gamu da Allah a gobe kiyama saboda haka wallahi kowace mace ta shiga ta yi tayinta dangane da mu'amala da zamantakewarta ta addini zaki iya zama ki kalli series na fina-finai kwana 90 kwana 190 gidan Yakubu gidan Badamasi wallahi tallahi wallahi tallahi wannan abun ba karamin tarwatsa muku rayuwa ta addini da rayuwa ta yau da gobe yake yi ba a karkashin wannan ba ku da lokacin karatun Qur'ani kai ba ma ku ba ƴaƴan ku ma ba ku da lokacin su yaro zai dawo daga makaranta an bashi assignment baki da lokacin da zaki zauna ki koya masa duk waɗannan yana daga cikin man sannan sunnatan sayyi'a mummunar sunna da aka koya muku yara yanzu har zaka ji suna cewa iyayensu mamakon na mana arewa 24 ke kuma kina ta yankara baki uwa katar ka tafila kina dariya kai kaji yaron nan wai har ya san mana arewa 24 kai ke kina dariya kina yankara hakwara wai har yaro ya iya budar baki ya san arewa 24 ayya ina ma cewa wai mama na san sunayen al-asharatul mubashsharuna bil janna guda 8 na manta guda 2 suwaye ma tunamin suwaye kwaya 2 haka ne ko ba haka ba amma wai yanzu ya san cewa series na kwana 90 ana episode kaza dan haka yau za a yi episode kaza mamakon na mana mukalla ke kuma kina ta yankari da hakwarenki wai kina jin dadi danki ya san wani abu mai suna arewa 24 yara ada ba su da aiki sai karatu ba su da aiki sai islamiya ko nika aka aiki yaro ko kuma kai malkade sai ka je yana tafiya yana rera hadisul awwal haka ne ko ba haka ba an amirul mu'minina umar bin al-khattabi radiyallahu anhu yana rerawa amma yanzu ina yana tafiya sai dai ki daina rera waƙoƙin Hausa ki amsa mun kirana ya ki abar yabona kar da ki ce ne katsalan dan tahi ki dan mun dariya ka ji munafikin Allah waya amsa mar kiran sa uban waye zai amsa ma kiran wai a amsa mar kiran sa wai ya ki abar yabona kaji ko shekara hudu bai wuce ba ko biyar wai amma wai ya iya yaki a bar yabona wai kadda ki ce ne katsa landan ai kai mugun katsa landan kuwa Allah ya kiyaye saboda haka wallahi waɗannan abubuwa da aka sunnanta muku na hayaniyar yau da gobe da al'amuran da suka watsa muku addini da rayuwa da tarbiyya wallahi wallahi sun muku illa ba ƴar kankanuwa ba sun muku illa ba ƴar kankanuwa ba yanzu ga yara nan waɗanda Allah ya sa iyayensu masu kula ne yaro karami ma dan sai ka jihi da haddar izu 30 izu 40 yaro dan shekara 15 sai ka ji ya haddace alqur'ani yarinya ƴar karama yake da tana larabci wannan iyayensu sun tsaya sun maida hankali akan tarbiyyarsu da addininsu nan gaba sai ki ga yaro ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da ake alfahari da su amma ƴaƴanki da ƙannanki da zayuwarsu ba abin da ya dame ki da addininsu za ku biya musu kuɗin makaranta na boko ko nawa ne amma kullum ana ta taɓurza da ku akan kuɗinsu na islamiyya kuɗin makarantun bokon nan musamman na private daga 10,000 ne 20,000 zuwa sama amma kuɗin islamiyya baya wuce 2,500 3,000 amma aita ta taɓurza da ku wannan sai ya nuna babu ruwanku da tarbiyyarsu shi yasa daga ƙarshe kuma zaki nadama domin zaki ga ƴaƴan ƙawayenki waɗanda suka maida hankali su sun zama wani abu sun tsaya kuma suna taimakawa iyayensu amma ke a matsayinki na wanda baki tsaya kika maida hankali ba wallahi zaki ga ƴaƴanki sun dawo babu abin da za su iya tsina miki saboda ba su samu tarbiyyar addini ko rayuwa ba Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da mu saboda haka za mu dakata a nan saboda lokaci insha Allah ta'ala gobe idan mun zo za mu sake jin menene hukuncin kisan kai da kuma hukuncin lalacewar tarbiyya da ke faruwa a tsakankaninmu da matsalolin da suke faruwa waɗanda suke haifar mana da fitintunu a tsakankaninmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike gani da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh